بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل دريب إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الإمام النووي وقرأ قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وأنه قال من دل على خير وله مثل أجر فاعله وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وأنه قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من همر النعم فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مجتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد وريادات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة عي وجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الوادحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات وأوشه ما يحتاج إلى دبد أو شرح معنى خفي بنفائس التنبيهات وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه ومعناه رواه البخاري ومسلم وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمؤتني به إلى الخيرات حاجزا له عن أنواع الكبائر والمهلكات وأنا سائل أخا إن تفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويدي واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم الإمام النووي وقد قال الله تعالى حقيقة على مدوكين سركياتي وتعاونوا على البر والتقوى في تيمكيكينيا أكن بر شيني بن أمرن الله سبحانه وتعالى والتقوى دكما نيسانتر أبن ديهانا فأبن داكي سن رأيو الأمة تكسن شيكينا هو أين تيمكن أم أنسى أكن ينزيب تندزيب أمرن الله سبحانه وتعالى wana taimakon dan uwansa akan yanda zai bi hannun da Allah ya zama ya hannu ni in taimake ka akan haka kai ka taimake mu akan wannan kuma ta kowace irin fuska ko sana'a za a yi zaka koya wa wani to akan wannan ake koya ta shi ya zo ya koya wannan koyon da zai ya bi umarnin Allah wajen cin halak a wannan koyon da zai ya bi ya ne sanci hanin Allah shine hana cin haramun kai kuma ka koya masa akan wannan ka taimake shi akan abu biyu shi ma kuma ya yadda ya taimake kansa akan wannan. Idan harkar sana'a kasuwanci ta zo, wane yana da kuɗi, wane kuma yana da basira da nasibi akan kasuwanci, to sai su zo a haɗa kai, shi ya samo sana'ar da zai yi, shi kuma wanda yake da kuɗi ya ɗauko kuɗin ya bayar. Saboda haka sai a yi yarjejeniya, idan aka yi ciniki aka samu riba, shi mai kuɗin yana da kaso kaza a cikin ribar da aka samu, shi ko mai juyawar yana da kaso kaza a cikin abin da aka samu. Ana tora wannan ne akan wannan aya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, shi wanda ba shi da kuɗin ya taimaki mai kuɗin da bai bar sa a cikin tukunya ba, sun shige masa ko sun zame masa wato su mai da shi cikin wallar zina, ya kani zuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah, ya kubutar da shi daga wannan kuma an juye dukiya. Shi ko mai dukiyar ya taimake shi wajen bashi kuɗin wanda shi ma zai je ya juya ya samu nasa ya kuma taimakawa wani, to akan wannan ake yi. Shi yasa da za a zo a yi yarjejeniya da mutum ta mudaraba, dama akan wannan ayar ake rubuta at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. In an gama rubuta yarjejeniya an yi wane na da kaso kaza, wane na da kaso kaza, amma a ka'idar shari'a ta musulunci babu yanda za a yi mai kuɗi ifi mai juyawa samu, saboda mai ba zai fi shi samu ba, saboda ayar walaqad karramna bani adama, dan adam ya fi dukiya tunda shi ne da basira da lokaci da kuma lafiya ya saka a ciki, shi ko wanda ya kawo jari ya bayar, ko su raba daidai ko kuma wannan mai juyawa ya fi shi samu. Don an rubuta ta'awanu 'alal birri wa taqwa, a kansa aka gina wannan yarjejeniya. Sannan a kan kaza da kaza za a yi kasuwancin, banda kaza banda kaza banda kaza, in ya zama khas shi ne wato keɓantacce, in kuma ya zama am shi ne zai ce duk abin da shari'a ta yi da a juya ka je ka yi ciniki a kansa, to wannan ta zama mudaraba amma. Amma in aka ce sai kaza da kaza ta zama mudaraba khassa, to in aka je aka yi wannan duk an gama sai a ce to ni da kai ba zancen wai alƙawari ka riƙe gaskiya ka riƙe amana, a'a ba a yin wannan, sai dai a ce ni da na baka kuɗin zan rayu akan yanda Allah ya ce na rayu, kai da ka karɓi kuɗin za ka rayu yanda Allah ya ce ka rayu. To an gama a ƙarshe sai a rubuta wallahu ala ma naqulu wakil, Allah shi ne shaidan mu, shi ke tafi ko ka yi gaskiya ko kar ka yi ya rage naka. Wannan a kan haka ake rubuta mudaraba. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا ان كنت daga manzala mai sirri da amincin Allah yace wallahu fi auni al-abd, Allah yana cikin taimakon bawa, ma kana al-abd fi auni akhihi, muddar bawa yana cikin taimakon dan uwansa, duk wanda yake taimakon dan uwansa to Allah subhanahu wataala shi ma zai taimake shi. Saboda haka idan mutum ya rike hannunsa ya ki taimako ta fuskar shawara, ya ki taimakon dan uwansa to Allah zai janye nasa taimakon, ya ki taimakon dan uwansa ta hanyar gangar jiki ya taimake shi da wani abu wanda da lafiya da jiki ake yaki, to shi ma Allah ba zai taimake shi ba. Ko ya ki taimakon sa da abun hannu na aljihu a lokacin da yake da buƙatar taimako, shi kuma zai iya yaki, to shi ma zai gamu da ba zai samu taimakon Allah ba. Amma taimako na harshe, ka ɗora mutum akan abin da yake daidai, taimako na gangar jiki ka taimaki mutum, ko ya samu wata larura ka taimake shi daidai wani abu da yake buƙatar ƙarfinka za ka saka ka ba shi gudunmawa, to in ka yi to Allah zai taimake ka. Haka idan abin hannu kake da shi yana da buƙata ka ba shi ka fid da shi, to Ubangiji zai taimake ka. Wannan ta tuna mun a ɗan uwa wanda a nan makarantar da shi muke karatu, shi ma Allah ya masa rasuwa, shi kuma sai Allah ya sa wannan hadisin ya masa tasiri yake rayuwa a kansa. Duk abin da ya taso masa a duniya ko a wani irin ungurumin daji, an sana da mutane suka gamu da matsala sai ce ai za mu fita, ƴan mintuna ku sai Allah ya fidda su, to suka dinga haka sun yi tafiya sun fita daga Najeriya sun shiga wata ƙasa a cikin makotanmu, suna tafiya a mota cikin dare, sai motar nan ta lalace a dokar daji. Sai abokin tafiyar ce, wane yau kwanan daji ya kama mu, sai ce a gida za mu kwana. A inda muka ce za mu, anan za mu kwana. Suna tsaye ba fi minti biyar ba, sai ga wani kawai ya zo da mota lafiyayya, yana ganinsa a dokar daji a tsaye sai ya tsaya. Ya ce, lafiya, can mota ce ta lalace, dai ta ce ɗauko irin murtikekiyar igiyar nan mai waya da akun ɗaurawa, sai ya sa a jikin motar sai ya ja ta, sai da ya kai sa ƙofar gidan da za su a cikin garin da za su, ya sauke su. Shi kenan wannan bawan Allah ana tafiya a haka. Ran nan sai suka tafi unguwa, sai suka tafi nan Kumbotso, lokacin akwai gonaki a hanyoyin. Suka tafi da Vespa, sai da suka shiga cikin gonaki suna tafiya da daddare, sai Vespa ya kwanco taya ta saci. Su kuma suna da sifaya, amma ko ba su da sifana da za su kwance. Sai abokin tafiyar ya ce, mu samu gefen kunya mu tura shi kawai mu tafi inda za mu, a ƙasa gobe a dawo a ɗau babur ɗin. Sai ce, a ai a babur ɗin za mu ƙarasa inda za mu, kuma a shi za mu komo gida. Shi ma suna yin haka, sai ga wani mutum ya taho a keke cikin duhu, sai ya gansu har ya ɗan firgita ya faɗi ma, suka tada shi. Sai ce musu, lafiya, ce ga abin da muke ciki. Sai ce, ai ina da sufana. Sai ya koma ƙauyensu kusa da gurin ne, sai ya ɗauko sufana da cocila ya zo ya taimaka masu, aka kwance aka saka aka tafi. To sai shi wannan abokin tafiya ce, kai wane da mai ka dogara ne in ka faɗa sai ta tabbata? Sai ce, na yarda da maganar da Annabi alaihissalam ya faɗa, ce wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhi. Ban taɓa samun wani mutum da yake buƙatar taimako ba, kuma ina da ikon yin taimako, na taɓa wuciya ban taimake shi ba. Naka na tabbatar duk inda na samu kaina a matsala sai Allah ya taimake ni. To wannan yaƙini yake buƙata, wanda yake da ɗarɗar ko anya ba zai iya wannan ba. Shi ne wa annahu qala, Annabi alaihi salam ya ce, man dalla ala khairin, wanda ya shiryar zuwa wani alheri ko mun ƙanƙantarsa, falahu mislu ajri fa'ilihi, na gare shi kwatankwacin ladan wanda ya aikata wannan. In ya fito da alherin, wani igani ya koyi da shi, to idan an ba wanda ya koyin lada ɗari, shi ma wanda ya fara fito da hanyar haka za a ba shi lada ɗari. Wa annahu qala, annabi mai tsada da mucin Allah ya ce, man da'a ila hudan, wanda ya yi kira zuwa wata shirya, kowace iri ce. Shi sai ce hudan, na kira bai ce ilal huda ba, hudan, don ya nuna kowace irin shirya, ko mun girmanta ko mun ƙanƙantarta ta shiga ciki. In dai ya kira, kana lahu min al-ajri, na gare shi daga lada, misul ujuri man tabi'ahu, kwatankwacin ladan waɗanda suka bi shi a kai. La yanqusu zalika min ujurihim shay'an, nasan da za a ba shi ba zai tauye wani abu daga cikin nasa ladan ba. Ba a cikin nasa za a ɗauki ɗan kamasho a ba shi ba. A ce an ba su lada ɗari ɗari, shi yana da 5% a ciki, wani da 3%, a'a. In suna da 100%, shi ma 100% za a ba shi, ɗari bisa ɗari. Saboda Ubangiji ba mai rowa wani mai abin ne. Wa annahu qala li aliyin radiyallahu anhu, anna annabi mai tsada da manci Allah ya gawo sai na Ali radiyallahu anhu ya ce, fa wallahi, na rantse da Allah, la an yi hadiyallahu bika rajulan wahida, haƙiƙa Allah ya shirye mutum ɗaya ta hanyarka, khairul laka min humurin na'am, min humurin na'am, shi ne ya fi gare ka daga jajayen raƙuma. Humurin na'am, daga jajayen raƙuma. Sunan Larabawa wannan suka sani jajayen raƙuma sun fi tsada a cikin raƙuma ɗin. Musan a cikin raƙuma akwai a turkumami, akwai azargar. To azargar ake nufi a nan, azargar. To irin azargar, a ce an baka su da yawa, mutum ɗaya ishiri ta hanyar ka ya fi wannan. Amma a yanzu wannan umurin na'am ɗin, in za a fassara su a Hausanmu ta yau, sai a ce maka ya fi maka rijiyoyin man fetur, ba abin da zai daidai da azarga a wannan lokacin, daidai da wancan lokacin sai dai rijiyar man fetur ko kuma jirgin ruwa ka mallake shi irin mela, babban jirgi wanda za a yi wata shida ana masa lodi ba dare ba rana. To Allah ya baka irin su ba kirgawa, mutum daya ibadillah ta hanyar ka ya buwa nan. To inda zamani zaka fassara ka zaka ce ya fi maka rijiyoyin man fetur, ya fi maka jiragen ruwa da zaka mallaka. Sa'ancin lokacin ba abin da ya fi shi azarga tsada a cikin raƙuma. To aka sa sai ban sani ba ko akwai wasali a cikin littattafan da mutane suka nasu yake da wasali a kan hadisin khairul laka min umurin na'am, eh akwai wasali. To wannan umur din mi mun ruku'a ce akai, na'am ruku'a ce akai. To ana buƙatar salamatul luga, in kace umuru jam'u himar, umuru wato jam'in ira wato jakuna kenan, shine umuru. In kace umuru jajaye kenan, umuru bisukunil mim jajaye, umuru shi kuma jakuna kenan. In kace khairul laka min umuri, kun kuma nunin na na'am ka mai da shi kasara umurin ni'am, to ya fi maka jakunan ni'ima. So daga fasadatul ma'ana ko fasadar ma'ana, in ka fassara shi umurin ni'am, to ma'anar da annabi alaihi salam yake nufi bata fita ba, lugar bata kubuta ba, akwai lahani a cikinta. So daga sai ka yi wa mimin dauri umuru, sai ka yi wa nunin fata ka ce umurin na'am. Saboda na'am jami'i ne na raƙuma, in ka ce umurin na'am jajayen raƙuma, amma ka ce umurin ni'am wato jakunan ni'ima, kaga ma'anar bata fita ba. Saboda haka sai an gyara wasalin a ciki, wanda ba wannan mimin kawai shi za a gyara, ina jin mafi yawa nunin fatahar aka sa masa, to daidai ne wannan. Fara'aitu ana ajma'a muktasaran, wato saboda wa'annan wannan aya da ya karanta wata awanu alal birri wa taqwa, da wadannan hadisi da yazo da su guda uku, saboda haka yace fara'aitu sai naga. Ana ajma'a muktasaran, in tattara wato takaitattu min al ahadisi sahihati, daga sahihai wato hadisi ingantattu. In aka ce muktasar wato shine abinda aka kawo shi mai takaitattun kalmomi amma yana kunshe da ma'anoni masu tarin yawa, shine muktasar. Ma qalla lafzuhu wa kasura ma'anahu, shine muktasar. In tattara hadisi takaitattu, daga cikin hadisi ingantattu mustamila, wanda zai tattare wa ko zai kunshi alama ya kunu tariqan li sahibihi ila al-akhirati, zai kunshi abin da zai zama tafarki dodar ga wanda yi riko da shi zuwa lahira. Wato tafarkin zuwa lahira, mutum ya tafi lahira salin halin yaje ya shiga cikin wanda zai Allah zai ce inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'ikum mashkura, wannan shine sakamakon ku, kuma abin da kuka yi Allah ya ce nagode nagode nagode. Yace to abin da zai kawo hadisin wanda zai zama yau mutum wannan tafarki zuwa lahira, wa muhassila mai tabbatarwa li adabihi ga ladabban mutum, albadinati wa zahira na koye da lafili, albadina shine gaskiya amana tawaru wada zuci. To wannan shine al'adabil badina, a samu dabi'u kyawawa a tare da mutum, sune ablahaman zakaha kenan. Wa zahiratu kuma na fili shine kiyaye ibada, kamar azumi mutum ya kiyaye shi, in yana yi ya kiyaye harshensa, ya kiyaye idansa, ya kiyaye kunnuwansa, ya kiyaye hannayensa, ya kiyaye kafafuwansa, ya kiyaye cikinsa. haka sallah ita ma ya kiyaye lokacin yin ta kiyayen alola duk da ibadu da suke da gaba ake yi to wannan littafin yana zai koyi tabbatar wa da mutum abinda zai samar masa da waɗannan irin wanda Allah yake so sannan jami'al litargibi wa tarhib wa littafin hadisan sun tattare at-targhib kwadaitarwa wa tarhib da tsoratarwa in ya ce maka akwai aljanna zai ce maka kuma akwai wuta shine targhibi da tarhib in ga maka dadi zai ga maka kokowa saboda ubangiji akan haka yake tafiya shine ghafiru zambi wa qabilu tawbi amma shadidul iqabi nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi wal azabu shadid to wannan haka yake tafiya to shi hadisan da zai kawo na irin wannan salan ne targhib kwadaitarwa tarhib kuma tsoratarwa sannan wasa'ida anwa'i adabi salikina da sauran dangogin ladubban wato mubiya masu bin tafarkin Allah shine suluk ilmu suluk wanda zai tabbatar maka da dabi'unka da saita su da saka ka akan gwadabe to shine salik wanda zai tabbatar maka da dangogin ladubban mubiya min ahadisi zuhudi daga hadisan gudun duniya wa riyadatin nufusi da kuma riyada na zuciya nafsu saboda nafsu babu abin da yafi ta illa duk nafsu in kaga alheri tare da ita to sai dai wani abu daban amma ba na ta bane domin ita Allah ya ce la amaratun bisui illa ma rahima rabbi wanda duk kaga ba haka take sai ma rahima rabbi din kita akan haka take an ce lokacin da ubangiji ya halicci nafsu sai da yawa nafsu magana yace man ana waye ni sai tace anta anta wa ana ana kai kai ne ni ma kuma ni ce sai zo sai ce bazan zo ba tafi tace bazan tafi da Allah ya halicci hankali yace man ana sai ce la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka zo sai ce na zo je kai ce na tafi to shi hankali yana da ma nafsu muguwar abarci la amaratin bisu duk abin da za ta yi sharri za ta kore mutum a kai illa ma rahima rabbi to sai ta samu riyada an yi tarbiyyata an hore ta kamar yadda mai waina take horas da tandiru ta zama za a yi yan waina cikin sauki sai an mata wata yanda mai horon doki za a samu doki mai tumuwa a hore shi ya zama salin alin karamin yaro ma sai ya hau sai an mata wani shine riyadatun nufus to in ana mata ta fara gyaruwa sai ta zama nafsul lawwama Allah ke cewa la qusmu bin nafsil lawwama za ta yi sharrin sai kuma ta da ta ce kai ban kyauta ba sai ta yi nadama to ta fara hawa sabo kenan to in ana ci gaba da yi mata tarbiya ana yi mata tarbiya ana yi mata tarbiya to sai ta zama in ta zama mudima inna shine ya ayyuta nafsul mudima inna to ta samu nutsuwa kenan ta hau kan siddi tana tafiya to daga nan kuma in ta ƙara gaba sai ta zama radiya daga nan in tai gaba sai ta zama mardiya in tai gaba sai ta zama kamila to ta gama korewa to an alheri ya tabbata sai da riyadatun nufusi sannan za ta kai wa amma haka kullun tana sakandamar ta ba za ta yi sai an tankwasa ta ana tankwasa ta ana tankwasa ta to sannan za ta komo kan sinji wata hazibil akhlaq to amma ita to ubangiji zai mata wannan ta dinga cika baki saka ta a wuta ce man ana tace anta anta wa ana ana to da yake Allah ne shi azizu abin da ya gagare shi sai saka ta a yunwa ai ba ta yi minti ɗaya ba tace la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka nabi nabi bai wace shi yasa babu abin da yake karya yake cin wato karya lagwan nafsu irin azumi azumi yana karya lagwan nafsu in ana yin sa ko na farilla ko na nafila takan shiga taitayinta saboda yana dauke da yunwa ita ce mafi shar bi maganin sharrin nafsu da ita to zai zo da hadisan da suke wato tarbiyantar zuciya wata hazibul akhlaq da kuma rere dabi'u kyawawa a saita su a tace su ya zo da wannan wada haratul qulubi da kuma wato tsarkake zakata wa ila jihad da kuma magungunan cututtukan zuciya wasu yanatul jawarihi da kuma kariya daga gabbai saboda dan adam yana da gabbai wanda suke amana daga cikin gabban nan akwai harshe to a cikin hadisan da zai ka akwai wanda zai maganin zai bawa harshen kariya saboda shi harshe a cikin duk halitta gaba ɗaya ganga jiki shine sarki ko yau din nan da asuba ta yi babu wanda gaban jikinsa bai sai wa harshe magiya ba sai kai wa Allah ka kiya ka ce muke mu ka halaka domin mu kai da bin murace da kai in ka tsaya daidai za mu tsira in ka baci duk za mu halaka to harshe akwai hadisin da su saita shi a bashi kariya haka kunne haka ido haka hannu haka kafa haka al'aura waɗannan sune wada'i ajiya ta ubangiji subhanahu wataala kowannan su wadi'a ne gabar mutum hannansa wadi'a ce kada ya dauke wani abu da ba nasa sata ke kada ya sigine ta akan banna ayi wani abu da zai zama ya cutar da mutane saboda hannu zai kada iku skore yi wannan domin za a dawo da shi gobe kiyama za a yi hisabi akan hannun domin amana ne kada harshen ya furta kalmar da babu yaddar Allah a cikin ta duk abin da mutum zai faɗa da harshe ya zama ne yaddar Allah yake so ya samu a cikin magana harshen duk inda zai taka aje da kafa ya zama ne yaddar Allah yake so ya samu a bawa kafa kariya duk abin da zai saurara da kunne zai saurara abin da in an je an dawo za a same yaddar Allah a ciki duk abin da zai zuba a cikin sa ya ci ya tabbatar in an cin yaddar Allah za a samu al'aurarsa ba zai biya bukata da ita ba sai inda za ta ja masa yaddar Allah to za a samu hadisin zai ba da kariya ga wannan sannan wa izalati ayi wa jajaha da kuma kawar da wato tantan kwarewarta da kuma wato shine eh waje wato kankantarewa da kuma bujirewa da gaba take da shi ta bujire ta abinda take so to sai a kauda wannan wa gairi zalika min maqasidil arifina da wannan wannan daga cikin manufofin masana Allah subhanahu wataala da ya hada su a ciki to nan in ka tattara ga baki da abinda al-imam yake so yayi abinda ya tattara na hadisan nan wato shine zamu da shi zamu girbi abu guda daya wanda shi aka fi so shine fi komai shine ridan lahi yaddar Allah ita ce karshen abinda abawa zai samu duk in an tattara amin shi za a kai gare shi in an sami ahadisu zuhudi an guji duniya sune ba ita ce babban hadari ga dan adam in an samu riyadatul nufusi ita ma babban hadari ce ga dan adam ita shedan yake zuwa yahuda wa hanci ya sa mata asirka ija mutun yanda ransa yake so sannan akhlaq an rere su an saita su sannan zakatan an sa musu magani kuma an wanke su sun yi tas sannan gaban an saita su kowace ta tashi dodar to ba abin da za a girba sai ya dar Allah shi ita kuma wannan ita ce wadda duk ubangiji subhanahu wataala yake cewa annabawa kirari yake gaya mana akan ta suka tafi ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratul maryam yace da mu mutuna ya ga annabi da su ce wazkur fil kitabi isma'il ka tuna ka ambata a cikin alqur'ani ka ambaci isma'il annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce innahu kana sadiqal wa'di shi mai cika alƙawari ne wa kana rasulan nabiya kuma annabi ne manzo وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا شيني بوبون ينا أمرت إيالان سلين صلاة بعد زكاة أما أقول الله مرضيا يرجيني وانا شيني نقود الدنيك سوم غاني لإت الله إيه شيني كرشن أبن دباو زيسا كان عند ربه مرضيا سي أبنجي يساك بامو kissar kalimullahi wanda yake zance da Allah kai tsaye yazo zai gana da ubangiji sai Allah ya ce shi ma ajalaka an kawmika ya Musa me ya ba ki gaggawa ka bar mutananka a baya ka zo sai ce humu ulai ala asri wa ajiltu ilayka rabbi litarda wannan gudugudun da nake Allah dan ka yadda yaddaka nake nema ita ma nuku da ta bike sannan Allah ya ce mana annabi zakariya ba shi da da ya roki Allah ya ba shi haihuwa daga cikin addu'ar sai ce waje alhu rabbi radiya Allah ka sanya zama yardajjanka annabi sulaiman alayhi salam da yaga abinda Allah ya masa na alfarma na mulki na annabta sai roki Allah ya hore masa kimsa masa yanda zai bi Allah ya gode yace rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan sai ce tardahu in aikata aiki nigari kai yadda da shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin sannan ubangiji ya sake Musa da ya sake gaya mana cewa annabi alaihi salatu wassalam da sa wanda suke tare da shi su ma akan haka suke yace wakafa billahi shahida muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada sai ce yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana suma wannan abin da suke wannan suke so su sa to shi yasa malan nan ya tsara abin da shine arzikin mu duniya da lahira sannan annabi alayhi salamu lokacin da annabi sayyidina ibrahim al mu'azzam ya rasu dan annabi alayhi salam sai aga yana hawaye alayhi salatu wasallam suka ce rasulullahi kaima sai yace alqalbu yahzanu zuciya tana bakin ciki wal aynu tadma'u ido kuma yana zubda hawaye wal lisanu la yaqulu illa ma yuridi rabbana harshe baya furta kalma sai wacce za ta sa Allah Isa ya dasa a ciki kalmar da Allah zai dira ita ita harshen yake fada wa inna li firaqika ya ibrahim lam hazunu wa hal shahid shine kalmar wal lisanu la yaqulu illa ma yuridi rabbana duk abinda bawa za a yi kai ko kare zama yaddar Allah kake so ka samu kuma shine karshen abinda za a yi wa yan aljanna annabi sai ce in an shiga aljanna Allah yayi ni'ima ka ta fariya babu irin ta sai ubangiji raha bi an aljanna yace ya ahal aljanna ta ce labbaika wa sa'adaika rabbana wal khairu bi yadika haka in aljanna mu za mu cewa Allah in Allah ya yarda Allah haka da amin ce labbaika wa sa'adaika rabbana wal khairu bi yadika sai ce me kuka samu sai ubangiji mun samu ni'ima kuna son ƙari ce ubangiji wani ƙari zaka mana ka mana abinda a daita na malam tudi a hada me kalkika ka ba mu abinda baka ba wata halitta a cikin halittarka ba to me kuma zaka ƙara mana sai ce an uhilla alaikum ridwani kuma saukan muku da yadda ta daga ita ban sake fashi da ku ba abada shine karshen arziki to malam abin da yasa alitabun nan wannan yake so mu kai duk wanda ya dauki abin da yake cikin litafin nan bil haqi to sai ya samu wannan to in aka gama kuma jirgin da zai dauke mu ya kai mu inda wannan yaddar Allah take kwaya ɗaya ne raka sai jirgin da aka yadda da shi aka bashi tambari aka yi masa lasisi aka yi masa komai da komai duk inda yazo zai wuce ba mai tsaye da shi takaddun sun cika cif ga direba gwani ga lasisin sa ga komai to ana shiga ba inda ba za ka je ba to sai abu daya shine musulunci saboda ka ubangiji ya ce da mu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atimamtu alaykum ni'mati wa raditu shine mahallin shahidi raditu lakum al-islam dinan na yadda da musulunci shine hanyar kuto abinda Allah ya yi da shi buga masa tambari shi kade zaka bai kai kawai amma wanda duk ya dauki musulunci lakwalakwala wasu wasu bazai san sai an rike shi an daina masa rukun sakai nan kashi da ake yi a yau mun rike shi mun kwatanta abinda magabatan mu suka yi to za mu samu alherin da ba shi da iyaka to shine an sai ce wa altazimu fihi kuma na lazamta wa kaina a cikin littafin Allah azkura bazan ambata ba illa hadisan sahihan min alwadihati sai hadisi ingantacce daga cikin hadisai da suke a fili amma anas a fili take wadihati warawara bazai zo da abu mai wato kunshi wanda yake da tufka wanda yake buƙatar malamai masana su dinga bi suna warwarewa a hankali hankali bai zo da irin wannan hadisi wanda suke a fili mudafan kuma wanda na raba su ilal kutubis sahihatil mashhurati izuwa littattafai ingantattu mashhurai na hadisi irin su Bukhari da Muslim su Ibn Majah su Tirmidhi su Abu Daud to duk hadisan izuwa wannan ne sannan wa usaddirul abwab ina buɗe kowane babi min alqur'anil aziz wato daga qur'ani waye bi ayatin karimatin da ayoyi masu girma shi yasa zaka kowane babi na riyadus salihin da qur'ani yake fara buɗe shi kafin ya kawo hadisi haka ya lazamta wa kansa sannan go kuwa shihu ma ya hataji ila dabda ina yin tawshihin abinda yake buƙatar wasai shine tawshihi idan kalma ta zama tana da wahalar fada to sai maka taushihi zai ce maka bi kaza wa kaza in ka zo idan ha karami ce sai ce bi ha'il muhmala da ha mara dugo in mai dugo ce sai bi ha'il mujama da ha'il mai dugo sannan wato biya'in musannatin tahat ko bita'in musannatin fawq shine taushihi sai ya assara maka mai wahala fada yanzu kamar wani malami ne in karbuta sinun ra'u sannan qafu sinun ta sinun ra'un kafun sinun ta'u to in ka ganshi haka a rubuce to zai yi wuyar fada in ba taushihi ake maka ba zaka ita sarkasdu sarkasdu kin ka fada ba ke daidai ba to in zaka sai a ce sirru asdu haka sunan malamai ke sirru qasd malami ne sunansa sirru qasd sai ka ce bi sinin makasura sannan ra'un mushaddad sannan qafun maftuha sinun sakina to sai ne zaka iya karanta shine uwa shihu mai hataju ila dawdi aw sharhi ma'anan khafiyin ko kuma ne sharhin abinda yake da ma'ana boyayya bina fa'isa min tanbihi min at-tanbiha da nafa'is wato masu tsada fadakarwa mai tsada zai dauko abubuwa masu nauyi masu tsada lu'uli na ma'ana da su zai fassara kalma ana take boyayya ta hadisi sai fito da ita da abin da yake mai ma'ana sosai ya fadakarwa wa idza qultu fi akhir hadisi idan na fada a ƙarshen hadisi nace muttafaqun alayhi an hada kansa fa ma'anahu rawahu al-bukhari wa muslim munfassa shine bukhari da muslim ne suka rawaito ba dukkanin malamai bane amma an ce dadda haka ya kunsha wannan domin abinda bukhari da muslim suka zo da shi malaman musulunci dukkan sun ittifaki akan ingancin su yace wa arju ina roƙon ina fatan in tamma hadhal kitabu in wannan littafin ya cika ya kammala kamar yanda nake so an ya kone ya zama sa'iqan mai jagora lilin ma'utani bihi ga wanda yake mai da hankali ga littafin ya zama zai yi masa jagora ilal khairati zuwa alkhairai da ba su da iyaka sannan hajizan lahu sannan ya zame masa garkuwa an anwa'il qaba'ihi daga dangogin munana wal muhlikati da awwan za su halaka dan adam wa ana sa'ilun akhar ni ina roƙon dan uwa in tafa bi shay'in minhu da ya amfana da wani abu ko mun kankantarsa daga wannan littafi na riyadu salihina an yad'u wali ya mun addu'a wali walidayya yiwa mahaifana addu'a wa mashayihi yiwa malamaina addu'a wa sa'ir ahbabina ya kuma yiwa sauran wasoyan mu addu'a wa muslimina ajma'ina da ko muslimina duniya gabaki daya kuma tace al'umma ta alheri kenan al'ummar musulunci kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ba ukhrijat minan-nas ukhrijat lin-nas wannan lamun latifa ce balagiya wato al'umma ce take da alheri akan kanta take da alheri ga wanda suka wuce take da alheri wanda za su zo nan gaba da irin wayannan addu'o'in su suna ciki wa alallahi al-karimi itimadi da ubangiji mai karamci itimadi wato dogaro na wa ilaihi tafwidi gare shi kuma nake fawwala lamarina wastinadi kuma da jingina ta na jingina ga Allah na miƙa lamarina ga ubangiji subhanahu wataala wa hasbiyallahu Allah ya isar mun wa ni'mal wakilu madalla da abun dogaro tunda Allah ne wala haula wala quwwata illa billahi al-azizil hakimi wato ita ce kalma marwiya a hadisin annabi sama haka yake cewa la haula wala quwwata illa billahi al-azizil hakimi a hadisi haka izo amma mashhuri kuma wanda duniyar musulmi take an ce babu kuma kuskure a ciki daidai ne shine la haula wala quwwata illa billahi al-aliyil azim wannan ita ce take ta tafiya amma wanda aka rawaito daga annabi alayhi salam illa billahi al-azizil hakimi yake cewa alayhi salatu wassalam amma wancan malami suka ce daidai ne bai saba komai ba daidai ne wa Allah kirari kuma malaman musulunci haka suke ta amfani da shi babu suka a cikin wannan to wannan shine abinda al-Imam an-Nawawi ya faɗa shine karshen wato hudubarsa ta littafin riyadus salihina in Allah ya kai mu kuma mako mai zuwa shine zamu fara ne babi na farko wanda shine babi mafi tsoro kuma shine tushen komai wanda zai magana kan ikhlas eh mai ikhlas wannan babi da tsoro yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai tsoro a cikin sa ba karami ba yasa ya fara da shi kware da kuma da ya tashi bude shi sai bude shi da hadisin da shi Imam Bukhari da shi ya bude innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wannan kalmar nauyin ta ba kankane bane Allah ya mana muwaffaqa amin wa ga aqulu qawli hadha astaghfiruka